وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريد يزاكي أتشكين قرن كانوا أولا نمتي نلعبا دران الحميس يو أشرم قوة جماد الأولى هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم أبو إيري قلي قلو دا تلاتين دا ترى وانا كميك ريدي دا بقي قوة بيو ميلادية تدمو ميلا شاتقس أولا مجلسي da muke karatu a cikin littafin Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 79 a cikin wannan littafi, kuma har yanzu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cikin bayani akan azkarun nawm, abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na zikiri na ambatan Allah da mutum yake yi kafin ya kwanta bacci. To shine yake cewa wa qad taqaddama hadithu Ali wa wasiyatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lahu wa li Fatima radiyallahu ta'ala anhuma an yusabbiha idha akhadha madaji'ahuma lin-nawm 33 wa yahmada 33 wa yukabbira 34 وقال هو خير لكما من خادم. وانا حديثي ني تبتتشي يا غباتا امام البخاري يا فتر دشي امام مسلم حديث دا نانا فاطمه رضي الله تعالى عنها تا كاي كوكنتا وجن النبي صلى الله عليه وسلم تنا يا فدا مسا ايرن وهلال تكي شا وجن ايكتا ايكتن غدا دا هر هنايه تي سنا ين كانتا saboda nika da sauran ayyuka na gida. Saboda haka ta ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa wasu bayi ciki har da mata, ta tafi neman wacce za ta taya ta aiki, wato yar aiki za ta taya ta aiki ci aikacin gida, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka musu ya ba su wacce za ta taya ta aiki ci aikacin gida. Ta je bata sami annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gida, ta samu na Aisha radiyallahu ta'ala anha da gaya mata bukatar da ta kawo ta. Aisha ta yi mata alkawarin sanarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bukatar ta idan ya dawo. A wata riwaya ta samu Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha ta gaya mata wannan bukata ta. A wata riwaya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa. To tana yiwa ta ga Aisha, kuma ta ga Hafsa wa Ummu Salama, sannan kuma daga baya ta samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga na Fatima ta zo ga kuma bukatarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same ta a gida da ita da Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, har kuma sun shirya za su kwanta. Ya same su ya je ya shiga inda suke, ya zauna tsakaninsu, shine yake faɗa masa cewa ya ji labarin ta je tana tambayar a taimaka mata da 'yar aiki. To shine yake ce musu, ba zan nuna muku abin da ya fi wannan ba, ala adullukuma ala ma huwa khairun min khadim, ba da sanar da ku abin da ya fi abin da kika je nema ba, wato 'yar aiki. Shine suka ce bala. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to idan kun zo kwanciya ku yi tasbihi, wato ku ce subhanallahi subhanallahi 33, sannan idan sannan ku ce alhamdulillah, wato ku yi tahmidi shi ma 33, sannan ku yi kabbara 34. Yace wa qala huwa khairun lakuma min khadim, wannan yafi 'yar aiki da kuke nema. Wannan shi yake nuna cewa yana daga cikin azkar na kwanciya. Idan mutum ya zo kwanciya ya yi wannan, ya yi tasbihi sau 33, ya yi hamdala alhamdulillah alhamdulillah sau 33, sannan ya yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar sau 34, wannan shine 100 cif. Idan ya yi haka sai ya kwanta. wannan ɗaya daga cikin abinda ake faɗa yayin kwanciya. A baya an amfado su abubuwa da ake faɗa na Al-Qur'ani ko kuma na addu'o'i, to wannan yana ɗaya daga ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su wa hadha wa huwa khairul lakum min khadim, wannan yafi muku abinda kuke nema na hadi. Wato suna neman Fatima radiyallahu ta'ala anha tana neman wacce za ta taya ci aikace aikace ta rage masa wasu alhalu da take ciki na ayyukan gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da ita abinda za ta faɗa na ambatan Allah na zikiri yayin da ta zo kwanciya ta da mijinta, da kuma gaya musu cewa wannan yafi abinda suke nema. Wannan yana nuna cewa buƙatar da take wato take nema na ta samu wacce za ta taimaka mata a cikin aiki, da za ta same wannan tallafin daga Allah subhanahu wata'ala yayin da ta lissafi wannan zikiri, wato za ta samu cikakken lafiya, za ta samu ƙarfin jiki da za ta yi aikace-aikacenta ba tare da ta ci buƙatuwa zuwa ga wani hadimi ba. Wato duk wasu aikace-aikace za ta yi su, kuma ta yi su ta gama lafiya da ƙarfin jikinta da nishaɗi da karsashi, wato Allah subhanahu wata'ala zai ba ta wannan. Shi yasa a nan ya kawo mana maganar Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, ce qala shaykhul islam Ibn Taymiyyah taqaddasa Allahu ruhahu balaghana annahu man hafaza ala hadhihi al-kalimat lam ya'khudhu i'ya'un fima yu'anihi min shughlin wa ghayrihi. Wato mun samu labarin cewa wanda duk ya kiyaye waɗannan kalmomi, wato wannan tasbihi ko wannan zikiri, yana yin sa duk lokacin da yazo kwanciya, lam ya'khudhu i'ya, ba zai samu gajiya ba, fima yu'anihi min shughul, cikin ayyukan da yake yi, wato ba zai samu gajiya ba da mutuwar jiki da kasala a cikin ayyukansa, wa ghayrihi, da sauran abubuwa da zai yi. Wa Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ya tambayi Sayyidina Ali cewa shin ka kiyaye wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maku ku riƙa yi lokacin bacci har a lokacin da ake yakin Siffin? Sai yakin Siffin, wato yakin da ya kaure tsakanin mutanen Iraki ƙarƙashin jagorancin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da mutanen Sham ƙarƙashin jagorancin Sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, an yi wajen kwana uku ana yakin ba dare ba rana. To su ne yake tambaye sa a wannan daren yayin, shi ne ce hatta a wannan daren sai ya karanta, sai da ya karanta waɗannan abu, wato bai yi sakaci da ya karanta ta ba, ko ya manta, ko wani abu ya ɗauke masa hankali. Wannan shi yake nuna maka tsananin hirsun sahabbai, wato kwaɗayinsu wajen tabbata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane dutse, a cikin kowane hali, matuƙar dai za su iya yi to bana suna yi. Za ka ga cewa ɗaya daga cikin sahabbai yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarce shi da wani abu, to za ka ya kiyaye wannan abu baya bane, kamar Sayyidina Abdullahi dan Umar lokacin da ya yi mafarki, wato yake cewa mutane suna yin mafarki su zo su gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu mafarkinsu. Da yawa daga cikin sahabbai sun yi mafarki, kuma Annabi ya fassara musu, kuma fassarar ta zama mai daɗin ji, ce za ka mutu kana riƙe da musulunci, kana riƙe da igiya mafi ƙarfi, kamar Jarir bin Abdullahi bin Salam lokacin da ya yi mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka. To sai abin da Abdullahi dan Umar lokacin yana matashinsa yana kwana a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko aure bai yi ba, sai ya sha'awar shi ma in yayi bacci yayi mafarki ya zo ya samu Annabi ya gaya masa. Na daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi sallar asuba, kamar da Bukhari ya kawo a cikin kitabun ta'bir hadisin Samura ibn Bundur, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an yi sallar asuba yakan mai goya cewa sahabbansa akwai wanda ya mafarki a cikin ku, to ya tambaye su akwai wanda ya mafarki ya gaya masa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa fassarar mafarkinsa. To a cikin haka ne shi ma Abdullahi dan Umar ya yi sha'awar a ce ya yi mafarki ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya masa fassara domin ya ji irin abinda ake ji na daɗi, kila fassarar ta zama mai daɗi. Ya tashi mafarki kawai sai mafarki wasu mala'iku biyu sun zo sun kama shi sun nufi wutar jahannama da shi, saboda haka kaga hankali zai tashi ya tsorata, mala'ikun nan suna cewa karka da tsoro, karka da tsoro. To har suka dai da shi suka dawo, abin da ya farka shi ne zo yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi mafarkin da ya yi, amma mala'iku ya ga sun kama shi da wuta da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajulu abdullah law kana yaqul min al-layl, ma dalla da mutum abdullahi da a ce yana qiyamul layl, wato da a ce yana tashi yayin sallah to wannan abu abu ne mai kyau kamar ana yi masa isharar cewa ya rika dan tashi yana kiyamun ne ko ya yi to tun daga lokacin da annabi ya gaya masa wannan har ya koma ga Allah bai taba fashi ba duk dare sai ya tashi yayin wannan kiyamun ne to da shine dabi'a da halin sahabbai annabi suka sha banban da dukkan wasu wanda suka rubaya su su matukar suka ji wani abu na alkhairi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to su rike shi kuma kenan ba za su sake shi ba har su koma ga Allah to shine sayyidina Ali yake cewa hatta aralatu sifin sai da ya karanta wannan addu'a bai yadda ya tafi ya kwanta ko dare ya wuce ba tare da yayi wannan addu'a to kuma anan Ibn Taymiyyah yana nuna cewa ita wannan addu'a tana taimakawa ga mai yin ta wajen ya rika samun karfi da abin da karsashi a tare da shi wato da mutum zai zumci wannan addu'a zai zama kullum yana tashi da karsashinsa abin da ba zai rika tashi sala domin Allah subhanahu wa ta'ala zai kawar masa da wannan daga wato zai kawar da shaidan daga sa masa irin wannan kasala din da mutuwar ciki sannan hadisin yana nuna mana cewa matan sahabbai su suke yi wa mazansu hidima a gida su suke musu aikace-aikace su suke musu girki su suke musu sharan gida da sauran ayyuka wanda mace take yi a gidanta namiji kuma ya tafi wajen nemo abinci ga iyalansa wannan shine abin da aka sani sunnar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa duk mata su suke yin aikace-aikace gida abin da ya shafi abin da ya ɗebo ruwa abin da ya shafi a niƙa da ba wa dabbobi abinci da shara da girki duk su suke yi sauraka sabanin abin da wasu ƙarnin su ce ba haƙƙi ne ko kuma ba wajibi ba ne mace sai ta yi wa mijinta aiki a gida wannan da'awa ce mai muni ƙwarai da gaske sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum li ahli wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi kyautatawa iyalansa da a ce haka baya cikin kyautatawa ko sahabba annabi zai ba sahabbansa suna yi kuma ka duba Fatima radiyallahu ta'ala akwai wacce ta kai ta daraja babu ita to hannunta har ma ruhu yake yi saboda aiki har kanta yake yi saboda aiki amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau sai yana da fada ya ce kai yaya ai ba an kai maka ita irin aiki ba an kai maka ita ba kai maka aure ka nemo mata wacce za ta yi aiki shi karan kansa akwai waɗanda zai iya ba su kamar yadda aka sani amma duk da haka ya fifita ya bar ƴarsa ta ci gaba da hidimta wa mijinta ya koya mata wani abin da za ta samu kusanci da Allah idan ta rike shi bai nuna masa cewa a'a ke kake kare masa aiki ba ai shi ne mijin shi ya kamata ya kawo miki abinci da farfe ki ci ba sai kin tashi kin dafa to amma sai ka samu wani lokaci hatta wasu daga cikin malamai suna irin wannan fafata tare da cewa shi a gidansa ba haka ake masa shi da haka ce ka samu matarsa aiki take masa inda zai gama wannan fafatun ya je gida ya ce ai yau ban girka abinci ba saboda na ji kana ba abin ta ce to da ka ga tashin hankali to amma kai ba ka yarda matarka ta kwanta ta yi bacci ka zo ka yi dafa mata abinci ko ka yi so mata a nasarar ba ba ka yarda da haka ba amma kuma kana zuga mata wasu don su yi hidima da mazaje to haka wannan ba daidai ba ne za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su karaya da mafarki ba ana tuna hadisin asma bin umais lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ita ta ɗauko abincin da za ta kai wa dawakan zubair ibn rawah hatta abincin dabbobi hatta dawakan da suke gida suke zuwa su eh sabo musu abincin da suke musu annabi ya gaza ta ɗauko abin a kan to kaga da a ce wani abu ne da ya saba wa doka ya fasa wa shari'a nan sallallahu alaihi wasallam da ya tsawata to gashi wannan yarsa ce ma amma duk da haka ya nuna mata ta ci gaba da hidimta wa mijinta haka ya kamata a ce malamai sun rika gaya wa mutane yadda za a samu zaman lafiya a gidaje ba su rika zuga mata ba yadda za a samu rigingimu a samu gobe shi miji abin da aka wajabta masa ya tashi ya je ya nemo abin da zai ciyar da matarsa ne ba mata halal ne fiye da ita shayar da ita tubatar da ita kula da lafiyarta kula da addininta wannan haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a wuyansa wajibi ya tashi ya tsaya da wannan haƙƙi ita kuma ta taimaka masa a cikin ayyukan gida ba zai yi ba shi ya hada duka a ce kullun za ka kafin ka fita kasuwa sai ka yi shara ka yi wa yara wanka ka dora abinci rana ka yi wa yara ka fita to kaga wannan ya saba fitra ya saba tunani so ba daidai bane wa fi sunan abi daud an hafsata ummul mu'minin radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman ayazo a cikin sunan abi daud littafin abu daud sunan daga hafsa ummul mu'minin hafsa ya sayyidina umar uwar mu'minai matar annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha take cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo zai kwanta wa za yadahu al-yumna tahta qaddihi al-ayman sai ya sanya wato hannunsa na dama a karkashin kumcinsa na dama to sai ya kwanta a bangaren dama ya sa hannunsa na dama ya fulo da shi sun mai kuru sannan ya ce Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka Allah ka tsare ni daga azabar ka ranar da zaka tashi bayinka salata marratin sau uku qala at-tirmidhi ya ce hadithul hasan hadisi ne hasan wani hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i ya rawaito shi a cikin as-sunan al-kubra a cikin littafin amal al-yawm wal layla haka ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa al-musnad da kuma Abu Ya'la shi ma a cikin littafinsa al-musnad at-tabarani a cikin kitabul du'a da kuma al-mu'jam al-kabir da wasu daga cikin malamai hadisi ne da malamai suka hassana shi kamar Ibn Hajar ya hassana shi a cikin nata'ijul afkar haka nan a cikin littafinsa Fathul Bari ya ce sanadin hadisin sahihi ne shine hadisin Hafsa cewar da ya a ƙarshe qala at-Tirmidhi hadithul hasan Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wannan maganar Tirmidhi ya faɗe ta ne a wajen hadisin Al-Bara ابن عازب بحديث حفصة مجال الترمذي ييتني أكركشن حديث البراء ابن عازب والنبي كاون شي نمبا حديث البراء ابن عازب إلى نتشكين الأدب المفرد البخاري الترمذي يتد شي إمام النسائي أتشكين السنن الكبرى ابن ماجة سورة ما لم يسون كتد حديث البراء ابن عازب حديث البراء ابن عازب شي ما يزود ونه ما شي يد يزود النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا مسلح ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah mukan so mu kasance a hannunsa na dama a bangaren sa na dama saboda ya waiwayo mu sai muka ji wato ya waiwayo ya kalle mu sabai suna so su kasance a dama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah saboda in ya waiwayo nan bangaren yake kallowa to suna so su yi fuska su yi ido bi da shi to shi ne yake cewa sai na ji shi yana faɗar wannan a bayan sallah Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka wannan ya zo a cikin azkar na bayan sallah suna da kan abu da ake faɗa a bayan sallah ya zo a cikin ruwayar al-bara ibn azib ya zo a cikin shi wani hadisin kuma na bacci ya zo a cikin ruwayar al-bara ya zo a cikin ruwayar uqba ibn amir ya zo a cikin ruwayar huzaifa ruwayar huzaifa ruwaya ce sahihiya tana cikin sunan abi daud abu daud ya rawaito shi min hadisi huzaifa amma babu ƙarin salasa marrat ثلاثه مرات wannan bai zo ba sai a cikin ruwaya guda ɗaya cikin ruwaya abin hadisin hafsa ya zo da ثلاثه مرات ita ma ruwaya ثلاثه مرات ta zo ta hanyar asib ibn abi najud al-kufi ya daga cikin waɗanda malamai suka yi magana a kan haddarsa yana da raunin hadda duk da cewa malamai sukan hassana hadisinsa matuƙar ne ba an samu ya saba musu ba to shi karan kansa ya yi ittirabi wajen wannan ruwaya bai ruwaito ta fuska guda ba wani lokaci da salasa marrat wani lokaci an ruwaito babu salasa marrat to kuma dukkan ruwayoyin da aka yi daga sauran sahabbai babu salasa marrat wanda yake nuna maka cewa ƙarin salasa marrat ɗin bai inganta ba abin da ya inganta shine ana faɗa amma ba a ƙayyade shi ba a taƙaita shi da uku ba sau uku wannan bai kalmar salasa marrat ba ta tabbata ba hadisi ne tabbatacce kuma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa lokacin da ya zo kwanciya yakan yi wannan addu'a na farko cikin ladabban kwanciya yana kwantawa ta bangaren dama sannan yana sa hannunsa tafin hannunsa na dama a ƙarƙashin kumcinsa yana irin wannan kwanciya wani yana daga cikin ladabban kwanciya to yayin da mutun ya fara kwantawa ya fara kwanta ta bangaren dama kan hannunsa na dama sannan ko babu laifi cikin bacci ya ci gaba da mirgin din sa yake da dama bare a farko dai ya yi haka amma mirgin wannan dama tabi'a ce in ma ba haka to jiki sai ya ciwo wani kallibuhum zata yamini wa zata shimali ba haka haka Allah ya faɗa game da sahabin kafiri ala rika jujjuya su dama da haku da sai ta mirgin din ka kai ka faɗo da gado amma da a farkon karo to kai irin wannan kwanciya har lokacin da bacci zai dauke ka to kai da ka tsallake ni ne na tsallake to duk baka tuna mun ba sai da nayi nisa lokacin da ka je da tsallake wannan ci take lokacin da ka je da fara sai ka tuna mun وفي الصحيحين عنه الله كلهم يا رب
العالمين
bari mu gama tunda mun fara sharhin wannan dan ba mu gama sharhin sa ba thumma yaqulu allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allah ka tsare ni daga azabarka ranar da zaka tashi bayinka wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadanta idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron azabar allah duka allah ya gafarta masa zunubansa idan ya mai Allah ya yi masa amma duk da haka bai gushe bai yana yin wannan addu'a saboda al'amru min makrillah baya daga cikin abin da yake a aqida ta musulmi afa aminu makrallah fala ya'minu makrallah illa al-qawmul khasirun babu wanda zai amincewa makarin ubangiji saboda ka karka jin cewa kai babu abin da zai same ka a lahira kai kawai aljanna zaka tafi magarar azaba wannan ba ku ake yi ba wannan al'amru bil makrillah yana daga cikin kaba'i yana daga cikin manyan zunubai shi yasa Allah ce babu mai yin sa sai mutanen da suke asararru har kullun su ake ka rika zama mai firgici da tsoro daga azabar Allah tare da kwaɗayin rahamarsa duka biyun ake so ka hada kana kwaɗayin rahamar Allah kana tsoron azabarsa yad'una ragaban wa rahaban wa kanu lana khashin suna bauta mana cikin kwadayi da tsoro suna kwadayi wato suna fatan su samu abin da muka tanadar wa mu'minai na ni'ima sannan kuma suna jin tsoro waɗannan fuka-fukan dole sai da su ne tafiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala take samuwa idan ba haka ba to mutum zai samu matsala wato kada ya zama cikin waɗanda tsoro kawai ya rinjaye su ta yadda suke ganin za su rika ganin zai rika ganin ma cewa shi da wahala ma a ce an tashi kiyama baya mutu don haka wannan zai sa kawai ya koma ya sallama kansa da shaitan saboda ya riga ya fidda tsammani shi ma al-qunut min rahmatillah shi ma kabira ce yana daga cikin manya-manyan laifuka to haka nan kada ya rika jin cewa shi ba shi da wata matsala tsakaninsa da Allah kawai saboda haka shi dai aka tashi alkiyama kawai dole ba zai tafi aljanna to shi ma wannan al'amru min makrillah shi ma kuma kabira ce to haka abinda ake so ka samu duka biyu ka samu al-khawf wal-raja akwai tsoro akwai kuma kyakkyawan sa tsammani to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya nuna baya dai ya nuna al'ummarsa cewa yana da kyau kowace bawa ya zo kwanciya ya rika tuna azabar Allah ya rika tuna cewa wannan kwanciya tana yiwuwa ta zama ta karshe a rayuwarsa tana yiwuwa Allah ya karbi ransa daga wannan kwanciya to ya roki Allah ya tsare shi daga azabarsa shi yasa yana daga cikin kamar yadda Anas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga cikin yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yi yana daga cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كبابه ككاوى الدنيا كبابه ككاوى الآخرة كفرني ولد عذاب الموتى ولا يعرف شيء أدعو أن النبي يوم ما يتكاوى إن يرى دوابي فكان الركن اليماني بكم الحجر الأسود النبي لا يوم فأرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ka ba mu mai kyau a duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira sannan ka tsare mu daga azabar wuta. Saboda haka ka ga wannan last speaker wai da yake ina Hamisu? Wannan yana rushe aqidar masu cewa ka bauta wa Allah ba tare da kana san aljannarsa ba ko kuma kana tsoron azabarsa kawai ka karɓi wata Allah don kana san sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana san Allah to amma kuma ya san abinda ubangiji subhanahu wataala ya tanada na kwadaitar da bayansa shine aljanna da abinda ya tanada na tsoratar da bayansa shine ita ce wutar jahannama Allah bai yi waɗannan abubuwa ba don wasa bai yi su haka nan a aikin banza ba ya yi su ne don su zama kwadaitarwa don su zama kuma abin nan kwadaitarwa da tsoratarwa to idan wani ya ce shi waɗannan abunsa da su da babu ɗaya ne ka gani akwai renin wayo ga ubangiji subhanahu wataala akwai rena wa Allah subhanahu wataala cewa ya yi wani abu da shi a gurinsa ba a cewa ko da shi ko ba shi bayan Allah ba haka suka kasance bayan Allah na farko suna bauta wa Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ta tajafa dunubuhum anil madati yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna bauta wa ubangijin su khawfan wa tama'an tare da tsoro tare da kwadayi kaga suna tsoron me suna tsoron azabar Allah suna kwadayi me suna kwadayin aljanna haka Allah subhanahu wataala ya sifanta su Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana Khalilur Rahman shine annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'o'in da ya rike yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai da yace waj'alni min warakati jannati nayyi ka sanya ni cikin wanda za su gaji aljanna ka sanya ni cikin wanda za su gaji aljanna wato ka sanya ni cikin ɗan aljanna ina annabi Ibrahim alayhi salam da matsayin da yake inda Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa kana min mushrikeen wannan matsayin nashi da Allah ya faɗa duk da haka yana roƙon Allah aljanna to ya wane ne kuma zai bigi kirji ya ce shi ya fi ƙarfi ya roƙi Allah aljanna ko shi yana bautar Allah ba dan aljanna sa ba wannan ba ƙaramin magana ba ce mutum yana so ya nuna fifikon sa akan annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Mu'az lokacin da ya dogon karatu har wani ya kasa haƙuri ya fita daga sallar ya je ya tashi bayan ya gama kuma aka gaya bayan Mu'az ya gama aka gaya masa cewa ga shi wani ɗan saurayi ga abin da ya yi annabi ya ce Mu'az ya ce munafiki ne shi kuma da ya je kai kukansa ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga shi ya yi mana doguwar sallah ni kuma ina cikin tsananin buƙata don haka na gaba zan iya jira shi sai ya gama sallar ba na fita daga cikin sallar sanadi na itawa amma kuma ana cewa da nuna nabi kirawo Mu'az ya yi masa fada aiki to afattanun anta ya Mu'az kana so ka fitini mutane to ka sa su daina zuwa jami'i to a ciki har yake tambayar annabi ke tambayar shi wannan ɗan saurayi cewa ya kake sallanta ya ce yana karanta fatiha yana sallah haka sanda yana roƙon aljanna da wuta, wato gabanin haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Mu'adh suna wata magana da bai ji me suke cewa ba, wato suna wasu magana, suna dan wata magana a cikin sallah, wato gaba a cikin tahiyya bai san me suke faɗa ba, sai yake cewa ma uhsinu daddanata ka waddanata Mu'adh, ban iya abin da kake faɗa ba kai da Mu'adh a cikin tahiyya kenan yayin da kuke tahiyya, sai ya ce kai ya kake sallah, sai ya faɗa ya ce yana roƙon Allah aljanna, yana neman tsaransa daga wuta, sai annabi ya ce wa haula hadha lana, mu ba wannan abin da kaje muna faɗa ba ka ganewa abin da muke roƙon Allah ne, muna roƙonsa aljanna muna neman tsaransa daga wuta. To kaga wannan ya nuna maka haka annabawan Allah su kasance suna fatan shiga aljanna, suna tsoron wuta duk da cewa Allah subhanahu wataala ya musu garanti babu wani annabi Allah zai shiga wuta ko hanyar wuta ba za a yi, amma duk da haka ba su gushe ba har suka koma ga Allah subhanahu wataala, suna roƙon Allah aljanna, suna kuma neman tsaronsa daga wuta. To kaga wani yanzu ya ce saboda wai shi ya kai wani mataki na walittaka, shi ya fi ƙarfin a ce wai yana son aljanna, shi in dan aljanna ne ma sai ya daina bautar Allah ne, in dan wutar ta shi ma sai ya daina bautar Allah ne, baya tsoron a kai shi wuta, baya tsoron baya son a sashi aljanna, kawai a bar shi yana bauta Allah dan yana son shi. Wannan magana tana da muni kwarai da gaske, domin magana ce wacce take kunshe da abin da malamai suke cewa zanna. To kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya zo kwanciya kamar yadda matarsa Hafsa ummu mu'minin take faɗa, sai yayi wannan addu'a ce Allahumma tini azabaka yawma tab'atsu ibadaka, Allah ka tsare ni azabarka ranar da kake tashin bayanka. A hadisin da muka bari a baya shine hadisin Abu Huraira, وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا أيمك يتاشر كما تشنسى فليقل سيأتي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إذا أيمك يتاشر كما تشنسى فليقل سيأتي الحمد لله الذي عافاني في جسدي godiya da yabo da kirari su tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya a jikina, wa radda alayya ruhi ya dawo min da raina, wa adina li bi dhikrihi ya bani izinin ambatansa, ya bani damar ci gaba da ambatansa. Wannan hadisi shine hadisin Abu Huraira wanda ya gabata, hadisin Abu Huraira da ya gabata, idza qama ahadukum an firashihi thumma raja ilayhi falyahdwa alshi, inda yake cewa wa idza faja'a falyaqul bismika allahumma rabbi wa ba'thi jambi wa bika arfa'uhu har zuwa ƙarshe. To Bukhari da Muslim ba su fitar da wannan ƙarin ba, wannan ƙarin da ya kawo ya ce wa fi sahihain ba ya cikin sahihul Bukhari da Muslim, domin a riwayar Muhammad ibn Ajlan ce, Muhammad ibn Ajlan shi ya taƙaita da wannan riwaya, shi ya sa ba su, shi kuwa riwayar Muhammad ibn Ajlan an Abi Huraira akwai magana a kanta, shi saduk ne shi karan kansa, sannan kuma in ya rawaito daga Abu Sa'id al-Makhduri akwai magana a kanta. To shi yasa suka ƙaura cewa, wato suka gujewa kawo wannan ƙara a cikin riwayar su, ba ta cikin Bukhari da Muslim, ba kamar yadda shi ne shi Ibn al-Qayyim ya nuna ba. Wanda suka fitar da wannan ƙara su ne Imam Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan qarin, kuma wasu daga cikin malamai sun hassana riwayar kamar Ibn Hajar ya hassana ta a cikin Nataijul Afkar, saboda riwayar Muhammad ibn Ajlan an Abi Sa'id al-Makhduri, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhduri an Abi Huraira martabar hasan ce, sai dai idan an samu wani sabani shine ake raunana ta, saboda haka cewa wa fi sahihain a kawo kuma wannan qarin baya cikin sahihain. A ciki yana nuna idan ya farka daga bacci yana yin wannan addu'a cikin addu'o'in farkawa daga bacci, wanda addu'a ce da ta kunshi yabo da yi wa Allah godiya da yi masa kirari kan abin da ya bawa bawa na lafiya, ya kwanta lafiya kuma tashi lafiya, a fani fi jasadi ya ba da lafiya a jikina, a gangar jikina nawa ne zai kwanta lafiya lau, amma kuma ya tashi da wata lalura, amma ka samu ka kwanta ka tashi lafiya, to wannan ba karamar ni'ima ce daga Allah ba da ya kamata ka kamanta da ita. Wato bawa gaba ɗaya rayuwarsa cikin ni'imar Allah yake birgima, to yana tafi gima ne cikin ni'imar Allah yana tafi dubbin ne cikin ni'imar Allah saboda ka yake bukatar koyaushe zan mai godiya saboda ka bacci da ka kwanta kai ka samu bacci ni'ima ce wani yana neman ya samu bacci bai samu ba yana fama da rashin bacci yana neman likitocin da za su taimaka masa su ba shi maganin da zai sa shi bacci wataƙila ya yi yawo a sa shi yana neman warakar wannan cutar bai samu ba to kai ya kasance duk sanda za ku zo ka kwanta sai Allah ya kawo maka baccin sai ka yi sannan bayan ka yi baccin ka gama baccin ka tashi ka ji jikin ka garau lafiya lau wata ni'imar ce har ila yau kai saboda ka kakkamanta cikin wannan ni'ima da kake rayuwa a cikinta wasu sun rasa wannan wani ya kwanta sai ga wasu aka ɗauka wani ya kwanta ya tashi da paralysis wani ya kwanta gashi nan dai da yawa ana ji ana ta suna ta faruwa to ba wa ya ji ya kwanta bacci ya tashi lafiya to ya kamata ya tuna wannan ni'ima da wani zuwa da wata ala ya shi a cikin ta yayi wa Allah godiya shine yake cewa alhamdulillah alladhi aqani fi jasadi wa radda alayya ruhi ya ba da lafiya a jikina sannan ya dawo min da raina wa azina li bi dhikrihi sannan ya ba da damar ambatansa tunda har ka tashi kai wannan zikirin shi kansa wata ni'imar ce har ka samu dama ka tuna cewa ubangiji subhanahu wataala ya maka ni'ima cikin baccinka ya maka ni'ima cikin farkawarka ka gode masa akan wannan to wannan gode ne ta kanta ni'ima ce shi yasa wasu bayan Allah suke cewa godiyar mu ga Allah ita ma ni'ima ce suke bukatar godiya wato Allah ya baka ni'ima ka ce wa ubangiji na yi godiya bisa ga wannan ni'imar to wannan godiyar ni'ima ce wani ya ba wani bai yi nawa ne yake cikin ni'imar Allah yana ta kai kawo amma bai taba rana tsaya bai taba cewa Allah ne masa wannan ni'ima ba har ya buka baki ya gode masa kai Allah ya maka wannan ga da tsaka da ya zama da ya baka dama kai ka tuna ni'imar da yake cike cike ka kai wa Allah godiya kaga godiya ka ita kanta ni'ima ce shi yasa suka ce godiya ga Allah ba ta yake ba tunda in kai godiya wata ni'imar ce kuma ta haihu to ita ma tana buƙatar godiyar kenan in kai wata godiyar ku ka wata ni'imar ta saka saboda ka babu ranar ƙare ta sai dai ka yi iya abin da za ka yi ka gama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala aqulu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba ba zan zama bawa mai godiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Nuhu alaihi salam innahu kana abdan shakura shi lalle shi bawa ne mai yawan godiya ga Allah Allah bai faɗi wannan ba sai dan kasancewar wannan aiki babba ne gode wa Allah wannan babban abu don haka Nuhu alaihi salam ya cancanci ya zama cikin masu godiya Allah cewa annabi Musa wa kun min ash-shaki ka zama cikin masu godiya ka zama cikin wadanda suke gode wa Allah subhanahu wataala wa fi sahih muslim da mu dawo hadisi أي من قبل وفي سيد مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي كن سيد مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس ibn Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya je kwanciya shimfidarsa ko in ya kwanta a shimfidarsa kana yakan ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana yabo da godiya da kirayi sun tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu wa kafana kuma ya ba mu abin da ya ishe mu wa awana kuma ya ba mu kwana fakan min man la kafiya lahu nawa ne ba shi da wanda zai ba shi abin da ya ci shi wala mu'wiya ba shi da wani ba shi da inda zai je ya kwanta ba shi da wani kwana ko ba wanda zai ba shi da wani kwana wani hadisi kamar da yace Imam Muslim ya fitar da shi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad hadisi ne tabbatacce kuma yana da cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin kwanciyarsa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bo da kirani da har ya kawo shi wannan lokaci ga shi ya ci ya sha ya koshi Allah ya ba shi abin da ya ishe shi a yininsa ya kuma ba shi gurin da zai kwanta. Wannan da ni'imomi ne da yawa daga cikin mutane ba sa kaddara su, ba sa tunanin su. Allah ya baka abin da zaka cika ka sha ainihinka, ya baka gurin da zaka kwanta kai bacci lafiya, wannan ba karamin ni'ima bace. Da yawa sun rasa wannan ni'ima, inda Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ka yi da yunwa ka rasa abinci, ka nemi abin da za ka sha mai daɗi ka rasa, ko ya baka lafiya ko ya barka, wato ya baka abincin ya baka abin sha amma kuma bai baka lafiyar da za ka iya ci ka sha ka ji da maurisu ba. Amma Allah ya baka lafiyar jiki da za ka ci ka ji ɗanɗanon abincin ka ƙoshi, ya baka abin da za ka sha ka ƙoshi, kuma ya baka abin da ya ishe ka kai da iyalanka. Shine al-kafar, ar-rizqul kafar, shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikinsa, yana da rizqul kafar, yana da abin da zai ci ya ci da iyalansa. To ka samu abin da za ka ci ka ci da iyalanka, wanda ni'ima ce da ba karama ba. Sannan ya baka wajen da za ka kwanta. Mutum nawa ne yake fama da matsalar matsuguni, kai idan Ubangiji subhanahu wataala ya hore maka waɗannan ni'imomi, ai ka ga babu shakka ya maka gagara wani ni'ima ne, ka manta da wannan ni'ima, ka riƙa tunawa. Idan ka rasa wani abu da wani ya samu yake da shi, to kar ka manta cewa ka samu abubuwa da yawa da wasu sun rasa. Duk abin da kake jin ka rasa, to kuma ka samu abubuwan da yawa da wasu sun rasa. To kada ka manta da wannan, ka riƙa yi wa Allah godiya a kan wannan. Shi ya sa aka bai ce fa kallin man la kafiya lahu, da yawa waɗanda ba su da abin da zai ishe su, ba su da kuma wanda zai iya isar musu da abin, ba su abin da zai ishe su, suna nan da yawa. Za su yi ni da yunwa su kwana da yunwa, suna nan da yawa. Kai ya baka abin da ka cika ƙoshi a yini ka ce da iyalanka. Sannan wala mu ƙuya da wala mu ƙuya, ba ya da wanda zai ba shi mu kwana ma, yana fama da matsalar matsuguni, yana fama da matsalar muhalli. Wasu ma a wajen suke kwana, wasu a tantuna, wasu a guraren yan gudun hijira, ga su nan dai matsaloli da yawa. Wanda idan kai ka tuna cewa Allah subhanahu wataala ya kawar maka da waɗannan matsaloli, to ashe ka ga ya baka ni'imomi ba kaɗan ba da bai kamata ka manta da su ba. Shi yasa har kullum bawa yakan manta da ni'imomin Ubangiji ne yayin da ya zamana baya kallon na ƙasa da shi, yana kallon na sama da shi. A harkar ibada ce kawai ake so ka kalli na sama da shi. Harkar lahira, harkar lahira kullum ka kallo waɗanda suka riga suke maka tintinkau don kai ma ka zuba tsere da su, kaga ka kamo su ko ka wuce su. To anan abu ne mai kyau, wa fi dhalika falyatanafasu mutanafisun, akan wannan masu tsere, masu zuba tsere su zuba. Kai kokari idan an ce maka wani kaza 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 yake na aikin ibada har Allah, kai kokari kai ma ka kwatanta nashi ko ka ma wuce shi. Haka sabu shi karɓar munafasa a cikin wannan bari. A harkar duniya kuma to karɓa kallon na ƙasar ku, sai ka ga ne irin ni'imar da Allah ya maka, sai ga zama kullun kana yi wa Allah godiya. To kuma wanda sai zama da lilin da zai sa Allah ta kara da ya shakar mu da in dai kuka gode zan kara to ba ban yi zai ta maka kaya. To amma har kullun in kana kallon na sama kai kuma ni'imar da Allah ya baka kana raina ma, to kuma jawo kanka kake yi Ubangiji subhanahu wataala ya tafunta ta ma ke rayuwa. Saboda harkar duniya kullun ka kalli na na ƙasa da kai sai ka gode wa ni'imar Allah. A harkar lahira kuma kullum ka kalli na gaba da kai wanda ya wuce ka, sai ka ƙara ƙoƙari da himma, ƙara ƙoƙari da himma na ka ga cewa ka cin masa kai ma tafiyar an yi da kai. Wa fi sahihihi aidan, haka ne a cikin sahihi Muslim an ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu أنه أمر رجلا عبد الله بن عمر يا عمر تشوان متن إذا أخذ مضجعه إلى نجي كونشيا أن يقول اللهم أنت خلقت اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. A wani hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih Muslim, yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sunan Nasa'i a fi amal al-yawm wa al-layla, Sunan Nasa'i al-kubra shine a cikin littafin amal al-yawm wa al-layla. A hadisi ne wanda Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn al-Harith shi ya ji shi daga Abdullahi ibn Umar yake cewa Abdullahi dan Umar ya umarci wani mutum idan akhadha marji'ahu in yaje kwanciya ya kwanci zauna a kwanta a kwancinsa an ya kula yace Allahumma anta khalaqta nafsi yace ya Allah kai ka halicci kaina wato kai ka halicce ni wa anta tatawaffa halicci raina wa anta tatawaffa kuma kai kake karban raina laka mamatuha wa mahyaha mutuwarta mutuwar raina da rayuwarsa duk yana hannunka duk mulkinka ne in ahyaitaha fahfazha in ka raye wannan ran to ka tsare mishi wa in amattaha faghfir laha in kuma ka karɓi wannan ran to ka gafarta masa Allahumma inna as'aluka al'afiya ya Allah ina roƙonka lafiya lokacin da ya gaya wa wannan mutumin sai mutumin ya tambaye shi a same ta hume na bin Umar sai mutumin yake cewa daga Umar ka ji wannan magana wato ka ji wannan addu'a don ya ga Abdullahi dan Umar sai yake cewa daga Umar inda yana sanya son Umar babban sahabi ne khalifa ce daga Umar ka ji sai ya ce la mimman huwa khairun min Umar bin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ta daga wanda yafi Umar shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine fiqhun sahabbai haka dangana Abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam to an je karshe saboda baka cewa kuma wani ya ce bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam aqulu lakum qala rasulullah fa taquluna qala Abu Bakar wa Umar Abdullahi dan Abbas ina cewa manzo Allah ya ce kuna cewa Abu Bakar da Umar sun ce to idan har Abu Bakar da Umar ba su kai wadanda za a gwara su da Annabi sallallahu alaihi wasallam so ka gaya mu wanda ya isa a ce ga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ah to wani ba ya ce kaza ba an sama magana shi yasa ya ce ka ji wannan daga Umar ne sai ya ce na ji ta daga wanda ya fi Umar alkhairi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar da kuka gani hadisi ne tabbatacce kuma a ciki Abdullahi dan Umar yana umartar wannan mutum da cewa ya yi wannan addu'a tana cikin addu'o'in da ake yi a lokacin kwanciya Allahumma anta khalaqta nafsi ya Allah kai ka halicci raina wa anta tatawaffaha kuma kake karɓar raina lokacin mutuwa kai kake zare wannan ran ko kai kake rike shi bayan ya fita daga gangar jikinsa in ka so wannan jiki ko wannan mai jikin ya mutu ka koma gare ka sai ka rike ran laka mamatuha wa mahyaha mutuwar ran da rayuwarsa duk naka ne duk mulkinka ne tunda kai ka yi shi don haka kai ne mai barin shi kai ne mai karɓar kayanka in ahyaita in ka raya wannan ran fahfazha ka tsare wannan ran ka tsare mun wannan ran mun yi magana hifdhullah subhanahu wataala tsarewar ubangiji subhanahu wataala mun yi magana ta shaka shanka a baya ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka a rayuwarka dininka a jikinka ya tsare ka a aqida abin a addininka ya tsare maka duniyar ka ya tsare maka lahirar ka duk wani yana cikin tsaron ubangiji subhanahu wataala saboda haka wani addu'a alhifdhu anan ya shafi duka tsaro ya tsare maka rafiyar ka ya tsare maka dukiyar ka ya tsare maka iyalanka wannan tsarewa ce ta rayuwar duniya ta shiga cikin fahimta ta shiga cikin wannan tsarewa da kuma tuna Allah subhanahu wataala shi yake saka same ta in kana son ubangiji subhanahu wataala ya tsare ta ya baka kariya to ka rika tuna shi a cikin yanayin duk da cikin yanayin da kake musamman a lokacin da kake cikin yanayin yalwa ta'arrafu ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shidda احفظ الله يحفظك الاقياكوكين الله سبحانه وتعالى كتري دوكوكي ubangiji kai ma sai Allah tsare ka kuma akwai tsarewa ta lahira wato tsarewa ta addini yanzu ya tsare maka addinin ka kada wata shubha ta wata karkatacciyar hanya ta kwashe ka ko wata sha'awa ta duniya ta kwashe ka wannan hifzi ne tsarewa ce da Allah yake yi wa mutum ta hafsa addinin sa wanda ta fi ta farko kafi ta farko muhimmanci ta fi Allah ya tsare maka lafiyar ka ko dukiyar ka ko iyalanka ya tsare maka addinin ka yana gaba to kalmar fahfazha ya kunshi a roƙon waɗannan nau'uka biyu na tsaro da bawa yake nema wajen Allah fa in amatta fa'fir laha in ka karɓi wannan ran daga wannan baccin ka karɓi wannan ran to ka gafarta masa in Allah ya karɓi rai shikenan babban abinda mamaci yake nema shine gafara babban abinda mamaci yake bukata bayan mutuwarsa shine gafara ta ubangiji shi yasa babu abinda za ka yi wa mamaci gata da shi irin karkaro ka masa dafa bayan yau shi Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rahama Allah ya ji masa wannan shine mafi girman gata da bawa mamaci yake nema a gurin uwansa shi yasa Allah subhanahu wataala ya sharanta sallar janaiza mutum ya mutu farkon hajjin sa da yake kan ba kan masu rai yan uwansa masu rai shine su yi masa sallah sallar nan addu'a ce za su yi masa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa sun kai shi kabari sun bige shi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yi masa wannan shine babban abin da yake bukata shi is'alu la akikum at-tasbih fa inna al-ana yashaa ne ba masa da ne ba masa tabbaci idan za a tambaye shi kuwa dan uwan ku da haka nan Allah subhanahu wataala ya ba wa ta ya ba wa mai tarbiya walladheena ja'u ba'dan yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil-ladheena aamanu rabbana innaka tawwabun rahim tarbiyar da ya ba wa mu'mini da za su zo daga baya su nema wa waɗanda suka riga yesu zuwa ga Allah subhanahu wataala gafara wanda shine ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wasu ke zaton cewa idan mutum ya mutu a yi masa sauka a sauke masa alqur'ani ba inda aka ce kai wa mamaci sauka alqur'ani ba ka sani ba ma a cikin alqur'ani kana ta karanta wasu ayoyi da yayi kafa tali da alqur'ani wasu dokoki da ita takawa a rayuwarsa malaiku suna cewa to ka ji ko ka ji yan uwanka ba shi ka sha kai ka sha shi kana karanta wannan so gafara yake ne ba gafara Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa shine abin da yake ne amma an je makabarta ana cewa ku karanta qul huwallahu ku karanta inna lillahi duk har yanzu ba ku ce Allah ya gafarta har yanzu ba ku ce Allah ya gafarta ba saboda wani lokaci idan ana yin abu da ka ba a san me ake faɗa ba shine ake shirme kuma ku sai rika ganin daidai yake ayi masa ya nafi ku ayi masa wasa ayi masa kashi kai masa addu'a lokacin da Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta Allah ya sa karshen wahalar sa kenan Allah ya yarwata kabarin sa Allah ya haskaka masa Allah ya kai shi gidan aljanna wannan shi ne babban abin da yake so in kai sa'a mala'iku suka yi amin shikenan ka taimaka wa ba dan uwan amma kai ta karanta wasu abubuwa su izaja labari aka bayar na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam shi anan ba duk ba shi haka kai karshen izaja a ba shi inna daina kalka fara bayani yake na falalar ba za a lasa to shi ne ka roka masa ka roka masa
ruwan kausar
to shi yasa yake cewa fa in amattaha fadillaha in ka karɓi ran to ka gafarta mata Allahumma ya as'aluka al'afiya ya Allah ina ne roƙanka lafiya 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 anan ta shafi lafiyar jiki ta shafi lafiyar addini ka roki Allah ya baka lafiya a gangar jikinka ya baka lafiya a addininka ka zauna lafiya da Allah subhanahu wataala da sauran al'umma wannan duk yana cikin kalmar al'afiya kalmar al'afiya ba wai tana nufin lafiyar jiki kadai ba tana nufin dukkan wato ka samu as-salamatu min al-afat shine al'afiya ku kuta daga wasu cututtuka cututtuka na jiki cututtuka na zuci don Allah subhanahu wataala ya kubutar da kai to kaga wannan ashe ba karamar addu'a bace ita ba da mutum yake yi yayin da yake zo kwanciya kuma ubangiji subhanahu wataala yana ansa addu'ar mai addu'a yayin da addu'a da ikhlasi da zuciya mai wannan mai cike da gaskiya da yake tsakanin sa da Allah Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh